Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ana sukar shugaban Amurka Donald Trump akan wani sabon zargi da ake masa na kalaman wariyar launi da yayi a jiya Asabar, inda ya cecceki wani babban dan majalisar bakar fata ba Amurka, ya kuma kira birnin Baltimore da bakar inda bakar fata suka filin jayi da wuri da ake cika da ta'asa. Kalaman na Trump sun bayyana ne a cikin wani jerin sakonnin Twitter da ya auna dan majalisar wakilai na Democrat Elijah Cummings, babban mai sukar lamirin gwamnatin Trump din, mai wakiltar gundumar da tafi yawa a cikin Baltimore. Wasu manyan jigajigan jam'iyyar adawa ta Democrat sun maida martani kamar tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, wanda ke kan gaba a cikin masu neman yiwa jam'iyyar Democrat takara a zaɓe mai zuwa, ya ce lalle waɗannan kalaman kiyayya ne da ba su dace ba. Ita kuwa kakakin majalisa Nancy Pelosi ta zargi Trump da nuna wa babban ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama wato wariyar launi da kuma cin mutunci ga wannan shugaba da ke bada shugabanci na gari a Baltimore. An kashe akalla sojojin Pakistan guda 10 a jiya Asabar a wasu hare-haren 'yan bindiga guda 2, a cewar ma'aikatan sojojin ƙasar. An kashe sojoji 6 a cikin harin farko a lokacin da 'yan bindiga akan iyakar Afghanistan suka bude wuta akan sojoji masu sintiri a kusa da tungar jami'an tsaro da ke Gurbaz a yankin Waziristan ta Arewa. An kuma kashe kananan sojoji a hari na 2 yayin binciken wani aiki a kusa da Turbat da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Bangaren kungiyar Taliban a Pakistan, wacce ta balli kanta daga kungiyar 'yan bindiga a makwabciya Afghanistan, ta dauki alhakin kai wannan harin na Waziristan ta Arewa, sai dai babu wanda ya dauki alhakin harin na Balochistan. Amurka ta dade tana fadin cewa Waziristan dai ta Arewa yanki ne da 'yan kungiyoyin Taliban da Al-Qaeda da ma wasu kungiyoyin suke gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, lamarin da Pakistan din ta dade tana musuntawa. Ma'aikatan shari'an Amurka ta sanar a ranar Alhamis cewa za ta fara aiwatar da hukuncin kisa a nan Amurka bayan shekaru 16 da aka dakatar da irin wannan hukuncin, yayin da goyon baya da jama'a ke baiwa hukuncin yake kare yin ƙasa a cikin 'yan shekarun nan, yayin kuma da yawan jihohi da suka soke wannan dokar ke kara yawa. Hukuncin kisa da ya shahara tsakanin al'umma Amurka, amma kuma goyon baya da jama'a ke baiwa wannan babban hukunci ya kare yin kasa fiye da lokacin da aka aiwatar da hukuncin na ƙarshe a shekarar 2003. A wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a shekarar 2018, kashi 56 cikin 100 na Amurkawa ne suka amince da hukuncin kisan, lamarin da ke tabbatar da goyon bayan da Amurkawa ke baiwa hukuncin kisan yayi kasa da kashi 70 cikin 100 a shekarar 2003 a lokacin da aka aiwatar da hukuncin kisa akan tsohon soja da yakin Gulf da ake kira Louis Jones Jr., wanda ya kashe abokin aikinsa a wani lokaci. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
'Yan sandan Rasha sun kama mutane 1000 a jiya Asabar yayin da suke zanga-zangan kin amincewa da shawarar da Moscow ta yanke na fitar da 'yan takara 'yan adawa a zaben birnin da za a yi a wannan shekara a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha din. Wasu kafofin yada labarai a Rasha sun rawaito wani babban dan sandan Moscow yana cewa gabaki ɗaya mutanen da aka kama sun kai 1,174 akan laifuka daban-daban cikin zanga-zangar da aka yi ba bisa doka ba a tsakiyar birnin. An gudanar da galibin kamin ne da cikin tashin hankali. Wani sa'ilin sai 'yan sanda sun yi amfani ko kuma sun yi kokawa da waɗanda suke kokarin su kama su ko kuma su yi amfani da kulki akan mutane kafin su kama su, inji wani da ya shaidi al'amarin. An kama madugun 'yan adawa Alexis Navalny a farkon wannan mako.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
Nakasa,
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar idan Allah ya kai mu daga ranar 25 ga watan Agustan 2020 zuwa 6 ga watan Satumba a birnin Tokyo na kasar Japan. Haduwar wacce ake kira Paralympics na matsayin gasar Olympics ta na kasassu, wacce ainihi aka kirkiro domin bayo masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere, jifar duwatsu da jifar mashi, tseren kekuna da dai sauransu. Domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar Afirka, kasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a kasar Morocco a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da rauraya a jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yemen Yusuf Abdullahi ya halarci filin wasan da na kasassu suka fafata, ya kuma zanta da Lawali Manya mai bada horo a fannin wasannin na kasassu.
Yanzu tsare-tsaren da ke daban da fara akwai shafi na nasarar zabe, sai bayan shi ne za mu diban babbuna wanda suka yi kowa kwarewa, za mu kawo su ana Yemen mu tara su sai mu ba su horo babba. Tunda yanzu akwai wanda ke nan Yemen da suke, akwai wanda ke cikin jaha-jaha, to muna son in Allah da mu kawo su nan gaba da gama su a sa su kowane shi kwambala wanda suka yi kusari su za mu dauka mu gama su sai mu ba su horo. Akwai antarnal sun da kenan wanda za su dauka su horo, in ba su masu lasan jabirin kawo ga ita wajen kare, in kuma masu lasan duci ne duk wanda kusa, in masu gudu ne, in masu hamuro ne, duka za a zuwa gaba da abin da akai ko a diba ko na dafi ko bibibi ko uku sai a tara su nan. Kuma kai wannan taron ana ba su horo don kofisun guda biyu ne, akwai ta Afirka wadda za a yi ta a Shambiya ne ra'anta, akwai ta Tokyo wadda za a yi ta kuma duka domin rigani ra'ansu ita wacan wajen September ne ra'ansu, don su biyu ne za a prepare. Kaga wannan ta Afirka ita za ta sa makashi in yaran musu kokari za su wa kalife, sannan wajen ta Tokyo don haka muke son mu yi prepare su daga biyun gaba ɗaya. Kenan mun shimfi nan mun kawo su mun zo nan za mu zabe mu diba wani da wani shi sai a ba su horo, kuma daga cewa da aka kawo ko za kuma dankade da rayi kuma zabo su kuma wanda su kwada dan ba a kai daka mun dauko bibibi sun kai 10 ke kana abinda aka ba mu in biyu ne in uku ne in hudu ne sune za mu za mu dauka mai takarda da rayi sai mu dauki wannan an za mu tare su da ban ba aka ta bane ba, suna zuwa su aikin hannu su samu kuɗi kenan rukta aka masa mara na guda ko biyu wanda za mu ce ba mace to kowa ya hakuri da wannan aikin nashi yazo mi wannan aikin mu kai mu koma amma ha gani da zauta su suna ce biyar sir biyar sir bakwai me mu sai abin yazo an gama an yi wannan takarirayen sanan ne za an za dauka tun za dauka sa sharje ne a dauki duka nauyin su kenan lokacin da ka gani an muka ce kwana kaza a yado za su wannan amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawa dara mercredi dara sabuji samedi dimanche shine muke yi dan kuma nan muna yi tare su muna yi sanannu ana ganin hawan su ayyame suna na sanan nasu nan ka muka ga ayyame kudin da suke hali suna ta
jamhuriyar Niger ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar ƴan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci
sunana Ibrahim Dehu Abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar Brazil jihar Rio de Janeiro kahin mutahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na ɗan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙarfin gwiwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu su ma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zan gane ni a wannan kasar ba amma me da aka ce komai Allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai gashi nan na kare na shidda kafin ma in kare na shidda sai da nayi wasanni daki-daki haurin guda hudu ma zan ce kafin in je karshe gaskiya na samu kula ya bakin gwargwado wanda kasa ta bata mance da ni ba na dauki darsa da yawa a can don menene darsin da na dauka an nuna mini akwai wanda sun ji masu na motsa shikin shi kafin wannan wasan yanzu to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran yan watanni biyu haka tukunan muka fara motsa shiki kenan wanda ya fara motsa shiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a ɗan uwa kuma da addu'a mutane Allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zamanto na shidda a cikin su kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da naje nema ba na san nayi abu a zo a gani wanda kasa ta za ta yi alfahari da ni
saboda haka bakon shirin na kasa ke kiran kungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya
lokacin da aka yi wannan na francophone mun taba ciwo mai dai ta arha kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin muna jafaf mu dai da mu je kawa amma da mu kawo mai dai ba wanga je paralympic ne muna fatan muna fatan mu yi aiki tukuri mu kwatanta masa shi kuma da mu ci wannan mai dai ko da ta ukunci saboda in ba samu mai dai din ba a samu mai dai ba bronze in muka samu ta gani alhamdulillah idan kana taimo saura cikin shi din duk kumfisan muke ina da mai dai banda waga ta jeux olympiques je paralympic ko kasan da matsan ta competition kudi ne sai a tashi daga nan a je Burkina a je wani ne to matsalar in ba president ba don wuri ba gwamnati kuwa sai take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta fara abin da ba ta da amma to muna yi sanasan muna yi aka ce inda kana yi sanasan zan abin za ka ganin yanda za shi bunƙasa fa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata-kwata ba ai amma ana yi dan ko she ko kwana ɗaya kwana wata ɗaya wata biyu tara ana samu wani abu mu tambaya mu samu ko ɗaya ko biyu su je su yi su dawo ai haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka dauta lalle masu kan mu dama da akwai abin nan ne me yake ci mashi kausufi bai amma haka da suna taimaka mu mai ministar ya taimaka gaba da duk wata sai za a yi kasashen waje su sun yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu CSR to lalle tana nan tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana dauka mu tana yi yanzu kuma wannan wasan zamu ta champion kuma tana nan tana ji bata gami za ta yi mu ka san kai a harka ta yi ko wala ina son wasu su masu zo sakama mu amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni wasu su ce ce wani mai kudi ne wani suwane ne ya kamata zo su ji ta su taimaka mu mu samu ma mu diba mu gani tunda na kasance da ake dibi suna sai abinda masu kafan ba su ba koko masu lahe ba su ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarma kawan can suna san abinda wancan ya wancan
to masu sauraro nan za mu jabirki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau a madadin Yusuf Abdullahi da mai horar da ƴan wasa na kasassu Lawali Manya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so Salamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka goyiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Andidi ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan wanda shi yazo bai bada misali mai kyau ba.
Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da yan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurairu Musa wanda ke zauna a birnin New York. Waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da dan majalisar dattijai mai wakilta Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya rika kofsa wata mace. Na nemi jin matakin da suke gani za a iya dauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai. Ga abin da Hajiya Hurairu Musa ke cewa.
First of all ne dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba ka zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane yanzu lokacin social media ne kar ka dauka wai abin da kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka yace so I hope wannan will be a lesson
and zama ishara
mutane ba kawai mata ba kowaye da yake cima wani zalunci to yayi hattara dan za a iya recording din ka a fitar da shi kuma but the only time that says zama da yayi amfani wannan recording in dai hukumar ake
hukumomi
sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka in ba haka aka yi ba waɗannan politicians din nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan kashi da sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukumar ba zai mishi ko ne ba to the only time that they wannan zai stop in which na ji daɗi IG ɗin ya taking action yace a kama shi mutumin nan aje a kulle shi I hope ma da gaskiya ne kin gane amma lesson thing is that gaskiya police in Nigeria the duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan su yi aiki da shi su investigate din shi kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi period.
Yawa to Madam Helen ke kuma mecece shawararki?
Shawara na shine na farko ina kira bisa ga gwamnati Nigeria su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin abuse wato suna zama karkashin mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari in za a iya taimako mata I am training ƴan mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hadiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru. Kar ku zanna a ci gaba da cin zarafin ku. Kuma ina fata ya zama abin koyi ga sauran shugabannin mu. Suna jin mu, shugabannin mu wayanda akwai wayanda kamar yanda na faɗa akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata. Amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa. Saboda haka ya zama abin koyi. Sai sun ce idan ka ga gemin wani ya dau ta ka shafa ma naka ruwa ko ina fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabannin mu bai da kyau ku ci zarafin mata sannan a karshe na san an saba kafa komitoci a Najeriya yawancin lokacin an kafa komiti za a announcing cewa an yi komiti amma ba za a taba jin menene suka tarar ba wani irin conclusion na aka zo da shi ina fata wannan komiti da aka kafa bari justice ya kasance wato gaskiyan ta fito idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yanda ya kamata kuma ina kira ga hukumomin mu a kotu din mu gaskiya wani abu wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauran su ba su yin gaskiya amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko yayi wani laifi a hukunta shi daidai yanda doka ta faɗa Najeriya mun nan za ta canju
to shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa
amma ne wanda bai yi wa kowa dadi ba bai mini dadi ba ni mazaina na dan Adamawa da kuma matashi saboda an dade ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi yazo bai bada misali mai kyau ba wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko akan talakawa yayi nisa a ƙasar mu na Najeriya domin kuma haka ba abu ne wanda yayi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba yana faruwa har ga kungiyoyin adinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana abu ne wanda ba mu ji dadin shi ba duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa ya yi kyau yanda ya amsa laifinsa ya kuma ya bada hakuri wanda na san kuma na yadda mutane Najeriya sun yafe sa sun yafe mai amma ya kamata doka ta yi halinta ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta ba wanda ya fi karfin doka wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya
kamar yanda maganan dukan yarinya da senator yayi yana nan a fili ana an kuma ga su bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru abin da yake takaici shine idan matsayi ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba wannan matsalan ba yau aka fara ta ba an dade ana yin haka amma ba dauki mataki yanda ya kamata ba da tun farko da ake yi an dauki mataki an hukunta wanda ya kamata talakawan nan fa su suka zabe ku su suka kai ku inda suka kai ku in kuka sauko kuna taka su to ai bai yi ba abinda da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komai matsayin shi idan dai zamu bi dokan yanda ya kamata komai kowane ne ya laifi ya kamata a hukunta shi ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci ce ana wa hukunta shi ba ana ganin laifin talaka amma talaka wannan ya kamata su ma a ji kukan su a dube su kuma a kyautata musu inda aka taka su kowane ne ya taka su komai matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata an yi waɗansu daga baya sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komai ba an kyale shi yasa yake cin gaba to da an gyara tun daga farko da haka ba ta ci gaba ba idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya ma su ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komai mai kowa ya nuna mana mu koma kan zargin cin zarafin karamin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati dake Kuje Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata dake zauna nan Amurka. Da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri musamman Malam Siri da ya daidaita sautin shiri da bada umarni Alheri ke cewa la tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.